Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Majalisar dokokin kasar nan ta amince da dokar karin farashin harajin kayayyaki wato BAD da shugaban kasa Muhammadu Buhari aika mata. Kotun ɗauka ƙara ta jaddada nasarar gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma takwaransa Aminu Waziri Tambuwal da suka samu a zabukan da ya gabata. Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta sanya ranar sake zaben kujerar sanatan gabashin kogi. Waɗannan da ma wasu sauran labaran nan duka a cikin shirin kowanne gauta na wannan lokaci. Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da musulman Muhammad ke marabalale da ku a cikin wani sabon shirin na kowanne gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayi na 'yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasar ne ya bada dama. Majalisar tarayyar kasa inda majalisar dattawan kasar nan ta amince da dokar karin harajin kayayyaki wato BAD tunda fare da kudirin dokar ya nemi a gyara wasu sassan haraji guda 6 cikin kunshin gyararrakin da suka hadar da harajin kayayyakin da ake shigo da su kasan nan domin karfafa gwiwa ga kananan 'yan kasuwa dake cikin gida da kuma karin harajin masu masana'antu hadi da haraji akan ribar man fetur da kuma harajin masu asusun ajiya na banki wato stamp duty. Kudirin da ya shugaban kwamitin kudi na majalisar dattawan ta kasar nan sanata Adeola Solomon ya gabatar ya bayyana cewa karin harajin zai bunƙasa tattalin arzikin kasar nan ko da yake wasu daga cikin 'yan majalisun sun kalubalanci wannan karin haraji cikin su har da shugaban marasa rinjaye na majalisar sanata Inyana Abarabi wanda ya ce kamata yayi karin wannan haraji da a barshi maimakon canja shi zuwa kaso 7.5. A nasa bangaren shugaban majalisar dattawa sanata Ahmad Lawan ya ce dokar za ta ba wa gwamnati damar karin samun wasu hanyoyin samun kudin haraji da za ta bunƙasa fannin samar da ilimi, lafiya da kuma samar da ayyukan yi. Uwa uba zai bunƙasa tattalin arzikin kasar nan da dai tuni shugaban majalisar ta dattawa ya buga dokar guduma. Tun dai a baya dai idan mai sauraro bai manta ba kasafin kudi na shekarar baɗi da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar a majalisar an gina shi ne karkashin dogaro da wannan doka ta karin harajin kayayyakin wanda tun a wannan lokaci kuma bangarorin al'umma suke ta cece kuce a kai wasu ke alakanta abin da manufar nan da gwamnati ta karawa talaka tsadar rayuwa. Hakan ta sanya muka tuntubi masana akan harkokin kasuwanci irin su Alhaji Babangida Lamido domin kowanne irin alfano ke cikin wannan kudirin doka da ma irin rawar da gwamnati ke takawa akan makomar talaka tunda a baya su ma an ji su suna nuna goyen bayan su akan karin harajin kayayyakin.
Abubuwan da mutane suke ana ci ta ci barkate zaka shigo cikin Najeriya zaka ci karanka babu baka da yawa wayansu kasashe da yawa wanda suka ci gaba a kashi fiye da 10 ne ko kashi 15 na valid added tax to amma fa ba wai kowane haraji bane ya danganta daga irin hada-hadar da kake mutum ya ci ribar 100,000 ko miliyan 100 a ce ba shi da harajin da zai ba dan kalilan a cikin wannan ya kamata a duba wannan abu
to amma wannan magana da kake yi sai ta zama daidai da tunanin wasu daga cikin talakawa musamman a gabar da aka ga cewa gwamnati na Najeriya da su ma yanzu muka ji cewa sun goyi bayan wannan kuduri na ita wannan dokar karin harajin kayayyaki VAT ba sa tabuka wata akili wani rawar gani a jihohin su ta fuskar sauki amana da irin biyan albashi ne da gratuity ne da sauran abubuwa da ya kamata a ce wata kil suna yi domin talaka ya samu saukin rayuwa
ni ina garin Abuja har zuwa yanzu a gaban mu gwamnonin nan suka fito da jadawalin kanciya sun goye da wannan baya amma duk gwamnonin nan duk sai da aka ittifaki sun kwaikwayi jihar Jigawa wanda Badara Salamin suke mulki mun ji dadin abubuwan da yake cewa tun da ya shiga mulki ya abin da yake samu ba bai taka kariya kariya ba amma bai hana ba watan da ya zo biya albashi ba kuma yake biyan 'yan kwangila wanda yake masifar da muke ciki a Kano ta yanzu shine kan cakai aiki a kibiyan ka amma ba yadda za a yi jigawa kai aiki kai kuma sannan an biya kuɗi sannan ba wani kuɗin shiga ne da su ko rabin kuɗin shiga na jigawa bai kai na Kano ba shi irin waɗannan rashin adalci ne na gwamnati saboda gwamnati da yawa su suka sa masifu a cikin kasashen su
to amma fa cikin harajin nan da aka ƙara kala-kala har akwai wanda ya shafi bangaren yan custom baka jin ire-iren waɗannan abubuwa duk da haka dai zai shafi talakawa ba wai lallai yan kasuwa ne kadai wata kila abin kawai ya shafa ba
a duk duniyar Africa ba inda dan kasuwa yake da freedom ya siyo kayan sa ya sa mai ka'ida ta Nigeria mutane za su shigo da kaya su dau mahaukaciyar riba domin ba price control yau din nan gwamnati za ta saka jari ta siyo kayayyaki ta kamar marketing board dai yan kasuwan nan ba za su cika ransu ba baka irin wannan ba an rabu da su ne kawai dan kasa ta zauna lafiya shi kuma sa haraji akan kaya ya zama wajibi saboda me kar a rika ba wa kayan shigowa muhimmanci kuma mu rika sarrafa namu domin akwai masana'antun mu da yara ko masu neman aiki ne dan haka haraji bai tsada ba wannan abubuwan da zai janyo mana alfani ne wanda talakawan Najeriya za su more
Alhaji Babangida Lamido daya daga cikin masana harkokin kasuwanci a nan Kano ita kanta jihar Kano daya daga cikin manufofin da ke shan suka daga bakin yan hamayya musamman ma akan halin da al'umma ke tsintar kansu dalilin rashin ayyukan yi a tsakanin matasa da a cikin yan kwanakin nan ne muka jiyo hukumar da ke kula da tituna ta jihar Kano wato Karota da kudurinta na rage masu yawan baburan a daidaita sahu akan tituna wanda hakan wasu ke ganin babu abin da zai janyo sai dai karin marasa ayyukan yi da kuma barazanar dorewar zaman lafiya cikin masu irin wannan ra'ayi akwai Alhaji Jinagoda
to a iya karamar hukumar birni akwai sama dan da dan a daidaita 250 suna yin a daidaitar su kake so iya su za su yi maka kenan wa'ancan ba maganar su
ma shikenan sai a kyale su a karazi ba za a saita gwamnati ta shiga lamarin ta
gyara dan gwamnati za ta saita su ba mu hana gwamnati ta shiga a cikin al'amarin su ta saita su ba domin idan kace ka hana su ya lafiyar kura balantana ta sha kwaya yaran nan fa kana gani suna da sana'ayi suna da aikin yi a baya-bayan nan akwai nannan bai fice bi barana takuta ha akwai wani yaro wanda tare muke zama mai hira da shi amma aka karbi wayarsa ya bada wayar ya kama sunan yaron yace ba ni layi na ya soka mu wani abu a ciki yanzu yaron yana asibiti ba dan Allah ya kiyaye ba da yanzu yana lahira to yanzu idan kuka hana mutane wa'annan sana'o'in me kuke so ku yi ko da ƴan su masu tuka a daidaita din ba na ku bane me isa ba za ku yadda za ku kumallake su ba tirsasawa ba ta sa
amma me isa wai duk lokacin da gwamnati ta zo da kyakkyawan mani fa akan al'umma ta ku shikenan sai ku siyasantar da
malan hana aiki mu hana aiki ba kyakkyawan manufa bace to yanzu idan an ce za a yi daidai a ce wai mutum 200 ne za su tuka a daidaita a jihar Kano ina su mutanen kansu da za su kana gani fa wani digiri ne da shi wani diploma wani NCE hau babur din nan su sana'a to ka hana su sana'a me kake so su yi idan aka hana wa'annan matasan sana'a wallahi da mu da ku gaba ɗayan mu zama a gidajen mu sai ya gagare mu aka sako mana yaran nan akan titi
Alhaji Jinagoda dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya a yau juma'a kotun daukaka kara da ke zamanta a garin Kaduna ta tabbatarwa da gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kujerarsa da yake karanta hukuncin mai shari'a Tijjani Abubakar ya bayyana cewa gwamna Ganduje shine halattaccen wanda ya lashe zaben da ya gabata idan dai ba a manta ba a watan Oktoba da ya gabata Kotun sauraron karakin zabe da ke nan Kano karkashin mai shari'a Halima Shamaki ta zartar da hukuncin ayyana gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin shine wanda ya samu nasara a zaben watan Mayu da ya gabata tunda fara da jam'iyyar PDP da kuma dan takarar gwamnati na jam'iyyar Injiniya Abba Kabir Yusuf sune suka shigar da kara gaban kotun ta sauraron karakin zabe domin ta ayyana Abba a matsayin wanda ya lashe zabe na shekarar da ta gabata a cikin watan Fabrairu sai dai bayan zartar da hukuncin ne ya sanya jam'iyyar PDP da kuma dan takarar gwamnati suka garzaya waccan kotu ta dauka kara da ke garin ta Kaduna wanda a yau ta zartar da wannan hukunci Barista Ibrahim Muktar shine lauyan jam'iyyar APC da kuma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana irin yadda ta wakana a yayin zaman kotun
abin da ya faru shine cewa alƙalan kotu na Court of Appeal sun yi nazarin hujjoji da masu daukaka kara suka kawo wato PDP da Abba Yusuf akan cewa bai ci zabe ba da halattacciyar kuri'a su kuma sun ce babu wata hujja ko shaida da take nuna cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai ci zabe ba sun tabbatar cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ci zabe da halattacciyar kura'a kuma sun tabbatar cewa shine gwamnatin jihar.
Barista Ibrahim Mukutar, lauyan jam'iyyar APC. Barista Bashir Yusuf shine lauyan jam'iyyar PDP. Sun ji hukuncin da kotu ta yi akan rashin kin amincewa da koken da suka nema a gabanta.
Mun ji abin da kotu ta faɗa, za kuma mu karanta san da kaga ba su karanta bayanan da dalilan da suka dogara akan su ba gaba daya, sun faɗa ne a takaice. So za mu karanta, za mu gani, kuma za mu dau matakin da ya kamata insha Allah.
Barista Bashir Yusuf, lauyan jam'iyyar PDP da kuma dan takarar kujerar gwamna Abba Kabir Yusuf. Sai dai tun bayan wannan hukunci da kotun ta zartar, tuni aka fara samun ra'ayoyi mabambanta daga tsagin waɗanda lamarin ya musu dadi da kuma waɗanda suke bayyana akasin haka. Honorable Shehu na Allah Kura shine yake zaman kwamishinan kuɗi a nan jihar Kano, ya bi son waɗanda suke nuna farin cikin su da wannan hukunci na kotu da ta zartar a yau, har ma kuma yake cewa
Allah da ya zabi mai girma gwamna ta karkashin al'umma su fito su kada zabe a kirga ƙura'a, kuma a tabbatar da cewa ƙura'arsa ta darama ta abokan takararsa, kuma Allah da iyadda ya tabbatar da zabansa a kotun farko a nan jihar Kano, haka kuma Allah da iyadda ya sake jaddada tabbatar da zabansa a kotun daukaka ƙara ta jihar Kaduna. To Allah da iyi wannan wajibi ne mu gode masa. Allah muna godiya bisa wannan ni'imomi da kai mana bisa tabbatar da zaben mai girma Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam a matsayin zababban gwamna da tabbatar da shi karo na uku. Karo na farko na zabe da alƙalanci da jama'a suka yi, Allah ya zabe shi. Karo na biyu na kotu da ta tabbatar da shi bayan Allah ya tabbatar da shi. Karo na uku na kotu da ta dada tabbatar da shi da Allah ya tabbatar da shi. To dole ne mu godiya Allah, ko mu godewa al'umma yan jam'iyyar APC na jihar Kano da suka tsaya iya iyawarsu suka zaba kuma suka kare mutuncin zaben, suka kuma riga yin addu'a dan ganin Allah ya tabbatar da abin da ya kamata ya tabbata shine Abdullahi Umar Ganduje ya zama tabbataccen gwamnatin jihar Kano. A wannan gaba kuma in yi kira ga yan jam'iyyar da suke ganin cewar zaben da suka kalubalanta, to su yadda da kaddara, ko ma dai wace iri za su kira ta, su yadda kaddara ce mai kyau, kamar yadda muke ganin ta kaddara ce mai kyau. Zabe ne in mutum miliyan ne suka shiga, Allah zai tabbatar da mutum daya a matsayin zababban gwamna. Yau a halin yanzu Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi Allah iyadda ya zama gwamnatin jihar Kano. Saboda haka ayi hakuri, a zo ayi biyayya, a ci gaba da yin addu'a, tunda Kano ce a gaban kowa, bauta Kano ce a gaban kowa, kishin Kano ne a gaban kowa. To a zo a taya gwamnati da addu'a da biyayya da da'a da shawarwari na gari domin a ciyar da gwamnatin jihar Kano a gaba, albishi a gaba idan an zo a sake jaraba sa'a, mai rabo a nan ma shi Allah zai ba.
Honorable Shehu na Allah Kura, kwamishinan kuɗi na jihar Kano. To daidai lokacin da na Allah yake bayyana haka, shi kuwa Honorable Jamilu Danbatta shine kakakin jam'iyyar PDP a nan jihar Kano, ya bayyana rashin amincewar su akan wannan hukuncin da kotu ta dauka, har ma yake bayyana cewa za su kalubalance shi a gaban kotun koli.
Ina tabbatarwa da al'ummar jihar Kano da ma na kasa baki da cewa za mu tafi kotun gaba, domin ba za mu sarar da hakkin mutane al'ummar jihar Kano da suka fito kwai da kwarkwata, maza da mata, dattawa da matasa, suka zabi dan takarar gwamnan mu na jam'iyyar PDP injiniya Abba Kabir Yusuf, amma kuma muke ta samun kulumboto irin na shari'a. So da haka ina tabbatar da al'ummar jihar Kano da izinin Allah za mu tafi kotun gaba, muna kuma sa rai da izinin Allah wannan kotu ta gaba za ta tabbatar mana da zaben mu a hannunmu.
A halin da ake ciki yanzu fa, kotuna guda biyu kenan suka tabbatar da irin wannan hukunci. Idan har kuka ji ga kotun koli ita ma ta tabbatar da makamancin sa, za ku gaskata duka alƙalaman da aka samu kenan cewa lallai ba kudin ne kuka ci zabe ba?
Dan uwa, babu shakka kotu ta bi kenan wacce ta yanke wannan hukunci, amma ina so in tabbatar maka da cewa ba wai a wannan karan ne aka fara ba. Tribunal ta soke zabe, Court of Appeal ta soke, Supreme Court ta bawa gwamna wanda ya ci zabe kujerarsa. Ai Najeriya ce, kuma abubuwa dewa sun fito sun nuna kansu a tafiyar siyasar Najeriya da matsayin shari'a a Najeriya. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To muna ƙara godewa Allah, kuma muna ƙara addu'a ubangiji Allah bi mana hakkinmu, kuma Allah datar da mu a kotu ta gaba.
Jamilu Danbatta, kakakin jam'iyyar PDP a nan Kano. A jiya ma dai kotun ta ɗaukaka ƙara da ke garin na Kaduna, ta zartar da hukunci akan wasu kujeru a nan jihar Kano, ciki yadda ƙaramar hukumar Fage, inda kotun ta jaddada Tukur Muhammad Fage a matsayin halattaccen zababban dan majalisar dokoki mai wakiltar ƙaramar hukumar ta Fage a majalisar dokokin jihar Kano. Har ma kuma Tukur Muhammad ɗin yake bayyana godiyarsa bisa irin yadda hukuncin ya kasance.
kuma godiya kwarai da gaske ga al'ummar Karamo kuma Fage bisa fitowa da suka zabe ni da irin addu'o'i da goyon baya da suka bani wajen wannan shari'a da aka yi kusan wata bakwai ana yi. Allah ya saka da alheri kuma Allah ya ba mu ikon fita kunyar su.
To akwai bangaren su ƴan adawa waɗanda Allah ya sa aka buga kuma aka kada su a kotun. Shin wane kira za a yi gare su tunda dai ana tafiya ne a karamar hukumar Fage kuma burin shine a daga darajar al'ummar karamar hukumar Fage a kai karamar hukumar Gaci.
Harka ta mulki wato Allah shike ba wanda ya so a lokacin da ya so. Ba dabara bace ko hikima ko kuɗi ko wani abu makamancin haka. Kusannin ka dauko tarihin wannan karni na siyasa a baya 99 shi Right Honorable Abdullahi Atta shine dan majalisar jiha. Daga baya Idris Aye ya zo ya karba shekara 8 wanda kusan har an manta ma da shi Abdullahi Yusuf Atta. Allah ya zo ya kara dawowa da shi ya kai shi har matsayin speaker a jihar Kano na uku kenan a jihar Kano. Ba wai maganar karamin hukumar Fage ba, shugaba ne shi kuma jagora ne shi. Kullum fatan mu shine a matsayin sa na jagora a zo a hada kai a taimaki al'ummar karamin hukumar Fage, a kawo al'ummar karamar hukumar Fage ci gaba, kuma da shawarwari da ya kamata a jawo hankali diddai don a taimaki Fage a zo a hada kai ga baki daya.
Honorable Tukur Muhammad Fage kenan dan majalisar dokokin jihar Kano mai wakiltar karamar hukumar Fage a zauren majalisa. To yayin da Tukur yake bayyana haka, shi ma takwaransa na karamar hukumar Tarauni wato Honorable Rabi Lawan journalist wanda shi ma yake bayyana gamsuwarsa bisa nasarar da aka ayyana shi a matsayin zababban dan majalisar dokoki da zai wakilci al'ummar karamar hukumar Taraunin
da farko ina miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa da komai da ya bani nasara a zabe da muka shiga wanda jam'iyyar APC ta kai ni kotu wanda hawa mataki har na uku kenan Allah da ya ce ni ne. To ina godiya ga shugabanmu injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso, jagoran kwankwasiya na Najeriya gabaki daya, da kuma shugabannin jam'iyya da ƴan uwana ƴan jam'iyya Kwankwasawa, da kuma sauran jama'a malamanmu da mutanen Tarauni gabaki daya, manya da yara. Ina godiya da wannan goyon baya da suka bani, kuma ina kira da ƴan jam'iyyata da wayanda ma ba ƴan jam'iyyata ba da su zo su ba da haɗin kai da goyon baya domin mu ciyar da ƙaramar hukumar Tarauni gaba. To a koda yaushe kullum ina faɗa tun ina yawon campaign ina cewa ba zan iya ba, ina neman gudunmawar jama'a da kuma ta Allah subhanahu wataala, domin ba zai yi a ce dama mutum Allah ya bashi mulki a ce abin da ya yi tunani da ya tsara shi zai yi ba, dole sai mutane sun kawo gudunmawa sannan ake samun ci gaba a ko ina ma. To ina kira ga jama'ar Tarauni da su zo su bada gudunmawa da haɗin kai domin a ci da ƙaramar hukumar Tarauni gaba.
Honorable Rabiu Lawan journalist kenan dan majalisar dokoki mai wakiltar karamar hukumar Tarauni a zauren majalisar jihar Kano. Daga karamar hukumar ta Tarauni, bari shirin namu ya tsallaka karamar hukumar Sumaila, inda muka karbi bakuncin Honorable Ibrahim Basiru Bargo, kamsulan mazabar Kanawa, wanda ya shigo yana bayyana cewa ya samu billar wata sanarwa da take ayyana cewa kamsulolin karamar hukumar sun tsige shi daga kan mukaminsa na mataimakin shugaban majalisar kamsulolin na karamar hukumar Sumaila, wanda kuma yake bayyana waccan sanarwa da cewa
wa sakon godiya ga kamsulolin mu na Sumaila local government a bisa gudunmawa da suka bani a lokacin da aka zabe ni a matsayin deputy speaker, wanda har Allah ya kamo a yau a jiya nake samun labarin sanarwar cewar sun tsige ni.
Amma me kai musu aka tsige ka?
Wallahi ban san dalili ba, kawai sai naji labari an ce sun yi zama a wani gida na jagoran su Kawu Sumaila a nan Fon Center. Sun zauna kansuloli guda 10 sun sa hannu akan sun tsige ni saboda wai bambancin ra'ayi.
Duk da bambancin ra'ayi, sun faɗa maka dalilan da ya sanya suka ɗauki wancan mataki?
Kawo dai yanzu har yanzu ba su faɗi wani dalili ba. Ba kuma su kira ni sun gaya min cewa in zo in kare kaina ba. Duk da dai sun yi abin a rashin doka, dan a ka'idar tsige dan majalisa ko kuma saka shi a cikin can ba ake yi. Amma kawai sai muka ji sun tafi wani gida sun je sun yanke hukunci. Duk da wallahi ina musu godiya, na san ba laifin su bane umarni aka ba su.
Waye ba su umarni?
Dauka Kawu Sumaila shine ya ba su wannan umarnin.
Amma me ye dalilin hujjar da kare kana cewa shine ya sanya su su cire?
Dalili na shine a gidansa suka yi, bayan sun yi a gidansa sannan kuma na samu kishin ana tattauna akan wannan bayanin.
Amma shikenan a matsayin sa na jagoran siyasa ku ta karamar hukumar Sumaila, dan yan siyasa sun je gidansa sun ga watar da abu sai ka ce da sa hani da yawunsa?
To ai ba can ba bace na a kaidar council majalisa ake zuwa ake zama ai hukuncin da za a yi.
Yanzu baka gamsu ka baka yarda da sun tsige ka ba kenan?
Eh ni dai har yanzu tunda ba tsarin doka ba, da haka ni ina nan a matsayin deputy speaker.
Ibrahim Basiru Bango, kansulan mazabar Kanawa da ke yankin karamar hukumar Sumaila.
To har yanzu dai muna yankin Kano ta Kudun, inda zamu leka wurin taron ziyarar bayar da tallafi da Honorable Kabir BBC da lake yi ga yayan kungiyar sa, wanda sanata mai wakilta arewacin Kano wato Honorable Barau Jibrin ya bayar domin a tallafa wa yayan kungiyar tasa.
Mun zo wannan gari na farko don mu muku godiya bisa yanda aka yi gwagwarmaya har Allah ya sa jam'iyyar mu ta APC ta ci zabe tun daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2019. Yau ga mu a garin Rano, mun zo muku da sako wanda muka yi mai girma sanata Barau Jibrin aiki, wanda ya duba irin hidimar da muka yi masa da irin aqida da aka rike da inda muka kewaya local government 13, yaga ya dace mana sakamako da wuri. Ya kirawo mu ya bamu wannan tallafi, yace mu je mu baku ba ma wai mutanen Kano ta arewa ba, har mutanen Kano ta tsakiya da mutanen Kano ta kudu, domin duka an wani girma gwamnatin Kano aiki, an wajen Muhammadu Buhari aiki. Saboda haka wannan tallafi na jari da wayannan kayayyaki, muna so ku shugabanni kamar yanda muka taho daga jaha muka zo muka kawo muku wannan kayayyaki, kuma ku koma kananan hukumomin ku a tare ƴaƴan gamayya kungiyoyi na kananan hukumomi da na mazabu, a tabbatar an sada su da wannan tallafi daga Sanata Barau Jibrin Mali.
Kabiru BBC Dala, dan siyasa a nan jihar Kano. Bari shirin namu ya dawo zuwa nan ƙwaryar birnin Kano, mu kuma leka ƙaramar hukumar Dala. A ƴan kwanakin nan ake ta samun karabkiya ta siyasa, inda a yau ma muka ji Honorable Ibrahim Bakaki Mai Goro ya shigo yana cewa sun amshi goran gayyatar ga dukkan mutumin da yake nema ya taba jagoran siyasar ƙaramar hukumar ta Dala, wato Honorable Nasir Ali Kokoki.
Goran gayyata kun kawo kuma mun karba, ba wanda zamu kyale, ba wanda zamu zira ido, kowane ne a garmar hukumar Dala, saboda san rai da san zuciya ku ce za ku zo ku ringa taba mana jagora, mu kyale ku, ba za mu bari ba, ba za mu kyale ba. Kuma goran gayyata da kuka kawo daga nan har zuwa yaushe ne? Bismillah, mu da ku dan halaka fasa.
Koda suna ganin jagororin naku sun sauka daga layi, ba za a iya musu tasani ba?
Menene abin sauka daga layi? Kawai Alai Nasir Ali Kokokin nan abu ɗaya ne, kowa so yake a bashi shi shi kadai, yace a hada a zuba a faranti ɗaya, kowa dan jam'iyyar APC a hada a ci. Kuma duk wanne ya yarda Dr. Abdullahi Umar Gandu da jagoransa ne, shine ya yarda da jagorancin Alhaji Nasir Ali Kokoko. Ya za a yi ka raba kafa ka je kana yi wani tsarin a ƙarƙashin ƙasa, kuma nan kuma sai ka zo ka ce wai mu yarda da kai a tsarin mu? Ba za mu yarda da kai ba, ba za a ja ka a jiki ba, kuma ba za mu tafiya da kai ba. Tafiya muke guda ɗaya ƙarƙashin jagora Alhaji Nasir Ali Kokoko. In ka ga za ka iya
zargi sun raba kafa,
ko su wane ne ma da suke zuwa kafafen yaɗa labarai suke dazantattaka nan? To ba za mu kyale ba, abin ya zo ƙarshe. Ku ido
wai suka ce ana raba mukami, wai sai kuma aka ga an karbo ya ba wa dansa.
Bashir Nasir Ali tunna ina ga yamma duk abin da muka yi na harkar yakin neman zabe da shi muka yi, duk abin da muka yi na zabe da shi muka yi, duk abubuwan da aka yi a cikin akwatuna da shi aka yi yaki.
Amma duk da la babu wanda ya yi sai shi kadai.
Mu duk da muka zo muka yi, su fun mu cancanta suka yi a basu, sai su jira abin nan layi ne, duk wanda yake da rabo zai samu. To Alai Nasir Ali Kokoki ina ga ya muku wallahi ya bi karfin tunanin ku, kuma mu zuba mu da ku dan halaka fasa.
Tsohon mataimakin gwamna akan harkokin yada labarai SA Ibrahim Bakaki Mai Goro. To da kalaman na Bakaki, bari mu leka ofishin kwamishinan kananan hukumomi, inda muka ji ziyarar tawagar dalibai na jami'ar Yusuf Maita Masile da suka kai domin taya murna ga sabon kwamishina wato Honorable Murtala Salagaru, har ma yayin ziyarar Comrade Muhammad Abba Salisu wato Salo yake bayyana ziyarar da cewa sun zo su taya sabon kwamishinan murna bisa sake nada shi a matsayin kwamishinan kananan hukumomi.
Daga ganin kwamishina Murtala Honorable Murtala Salagaru, ka san matashi ne kuma yana da kishi na matasa, domin a koda yaushe inda zaka je gun shi zai magana ta matasa a dagi a karatu. Honorable koda yaushe in ka zo ka gaishe shi zai ce ya makaranta ana karatu ya. So wannan abubuwa da dama, so abubuwa dai Honorable yana ta yi duba da gudunmawa da yake badawa a bangarori da dama, domin idan muka ce iya bangaren ilimi to min yi space fine. Shi kuma kwamishina yana bi ko ina abin da ya shafi matasa da ci gaban al'ummar jihar Kano da ma ƙasa gabaki ɗaya, saboda wannan abu ne wanda yake taba mu, wanda mu muke jin daɗi mu matasa, yanayi da yake bada gudunmawa a koda yaushe ba dare ba rana kware da gaske. To shine muka ga ya kamata a ce mun zo mun taya shi murna. To ba abin da zamu iya cewa sai dai mu ce Allah ya saka mai da alkhairi, kuma muna mai fatan Allah ya ƙara da kawo babban rago.
Ambassador Muhammad Abba Salisu mai lakabin Salo kenan, da kuma kalaman nasa zamu ja akalar shirin a wannan lokaci.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
a madadin dukkanin abokan aiki Nasiru Salisu Zango, Ibrahim Isaac dan Uwarano, Salisu Bafayo Kalishatima. Sunana Adam Suleiman Muhammad da na gabatar, nake cewa assalamu alaikum.